Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a koma kan yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje da Safinatu Sadiso Dangi.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 14 ga watan Disambar shekarar 2016, za mu yi magana ne akan siyasa da shugabanci na gari kamar yadda aka saba duk Laraba.
To inda a ranar Larabar da ta wuce muka faro magana akan shirin gwamnatin tarayya na Najeriya wato mai suna N-Power na samar da ayyukan yi ga matasa. To sai dai matasan suna koke-koken cewa akwai tangarda nan da can.
Kowane lokaci in aka ce ga abin alkhairi, to na farko ka sa kyakkyawan niyya akan wannan abu. Sannan kai idan ka ga wannan abin ba zai amfane ka ba, lalubo wanda kake ganin zai amfane shi, ka ba shi ko ka gaya maka. Wannan abin shi yake samu buga samu ci baya, musamman a ɓangarurrukan. Wajibi ne duk abin da aka zo aka ce zai amfani al'umma. Kai kana ganin ba zai amfane ka ba, to kar ka Allah wade da abin. A'a, sawa abin albarka. Baka san gaba kai kuma wane ne zai tafi ana ka wannan albarka da shi.
Mai ba wa shugaba Buhari shawara akan harkar matasa kenan. Yake ƙarin haske game da amfanin da matasa za su samu a shirin samar da ayyukan yi na N-Power. Haka zalika za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To yanzu haka za mu fara ne da kamar yadda Maryam ta faɗa amsoshin tambayar da kuka aiko mana wanda muka yi a shafin Facebook da Twitter. Wanda muka tambaye ku ta yaya matasa za su taimaka wa shirin samar da ayyukan yi a Najeriya na N-Power domin ganin cewa haƙa ta cimma ruwa don amfanin al'umma gaba ɗaya.
Sakon farko daga Mubarak Ishaq Sarkin Haya ya ce ina ba da shawara da duk wanda ya samu kansa a cikin wannan tsari na N-Power da su yi aiki tsakaninsu da Allah, hakan shi zai kawo ci gaban ƙasa.
Sai tata wakili Ciroman Bulkacuwa ya ce salam yau da gobe, a gaskiya duk wanda ya samu aiki a cikin wannan shiri na N-Power to ya yi ƙoƙari ya riƙe aikin na hannu biyu, domin kuwa samun aiki a Najeriya sai ɗan wane da wane.
Sai kuma Muhammad Sule garin Rijiya ya ce hakika wannan shiri na N-Power ya kawo fata na gari ga dimbin matasa a Najeriya na samun ayyukan yi a nan gaba. Amma hakan ba zai tabbata ba sai waɗannan matasa da aka ba wannan aiki sun cire son zuciya kuma sun yi aiki tukuru. Yin haka ne kawai zai ƙarfafa wa gwamnati gwiwa wajen ƙirƙiro wasu hanyoyin samar wa matasa ayyukan yi.
Sai Aliyu Suleiman Kwado ya ce ɗaukar shi kansa aikin da muhimmanci sai kuma zuwa wajen aikin cikin lokaci da kuma tattala abin da aka samu. Allah ya ƙara taimaka mana, amin.
Sai kuma baban Abbas Erdola Funtuwa ya ce duk wanda ya samu aiki ya kamata ya riƙe aikin da kyau saboda zai sa wasu sha'awar ganin gwamnati da gaske take.
Sai Hawwa Ahmed Bajoga ta ce yau da gobe, ni dai kira na ga matasan da aka ɗauka kan wannan abu shine su riƙe wannan aiki nasu hannu biyu tare da zuwa wajen da aka saka su aikin.
Sai kuma Ummi Afra ta ce ya ji tsoron Allah ya yi aikin sa tsakani da Allah don ya taimaki ƙasarsa, ku tashi lafiya.
Sai Halidu Muhammad Musa Bajoga ya ce yau da gobe, hanyar da matasa za su bi domin taimakawa don ganin haka ta cimma ruwa shine duk wanda ya tabbatar da sunan shi ya shiga ciki ya sa ransa zai yi aikin ne don taimakon ƙasa. Haka ma duk inda aka tura mutum ya yi aiki to ya ji tsoron Allah ya je gun aikin nan. Sannan ganin aikin na wucin gadi ne wato na tsawon shekara biyu ne, ya kamata matasa su yi tsumin abin da suka samu don samar wa kansu abin dogaro ko bayan gama wannan aikin.
Sai kuma Al-Mustafa S. Ahmad ya ce yin aiki ba ji ba gani tsakani da Allah ba kuma ɓangaranci.
Sai Fatima Anka ta ce a dai gaskiya.
Sai kuma Rilwana Sa'idu Gayari ya ce hakika yau da gobe matasa na iya taimakawa wajen shirin samar da aiki na Empower kamar haka bin doka da oda kamar yadda gwamnati ke so fadakar da sauran matasan karkara akan wannan shiri na Empower da kuma amfaninsa ga matasa da ma al'umma baki daya.
Sai Munir Abubakar Aisami ya ce salam yau da gobe babbar maganar kawai ita ce duk wanda ya samu damar shiga wannan shiri na Empower to ya rike shi tsakani da Allah.
Sai Zaharuddin Umar Bici yace salamu yau da gobe. Hakika matasa musamman waɗanda gwamnati ta sama wa aiki karkashin shirin na Empower na da gagarumar gudunmuwa da za su taimaka wa shirin ta hanyar jajircewa sosai wajen yin aiki tukuru ba tare da yin kwange ba a wuraren ayyukan su. Sannan ita ma gwamnati ta kula sosai wajen biyan su albashi akan kari. Ta hakan ne haka za ta cin maruwa.
Idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @mahmudkaura01 yace ta hanyar aiki tukuru da kuma zuwa wuraren aikin da aka tura kowane matashi akan kari ba tare da shan ruwan tsuntsaye ko makara ba.
Sai kuma Atbaba Gana Zango yace babban abin da ya kamata mu matasa mu yi shine mu gudanar da wannan aiki bisa gaskiya da riƙon amana.
Sai daga ƙarshe @m sayyidi jibiya yace su sauke nauyin aikin da gwamnati ta aza musu tsakani da Allah sannan su yi amfani da kuɗin da aka ba su wurin da ya dace.
To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
To sai mu ce muna godiya kan kamar yanda Maryam tace. Sannan kuma kin san akwai kun ce kusa akwai wani abu da ya kamata kila wanda bai ji shirin ba a makon da ya gabata mun faro ne akan maganar samar da ayyukan yi ga matasan Najeriya wanda gwamnati ta yi alƙawari tun lokacin yakin neman zabe da aka zo yanzu sai suka fito da shirin abinda suke kira Empower wato kamar wani shiri ne da zai samarwa matasa ayyukan yi daga bangarori daban-daban
yana so kuma ya horas da su ta samu su samu dai
sana'o'i garo da kai ma bayan maganar aiki
dan saboda yana da wuya gwamnati tana so ta samu mutane aiki dai
amma daga cikin manyan matsalolin da ke azaban matasa ayyukan yi
to ina zaka samu mutum aiki in bai da
sana'ar da iya a hannu ko kuma yayi karatu misali to kamar misali watan December nan da muke ciki daya ga wata ne dama ya kamata a ce shirin ya tafi daidai wato kamar ranar da aka kaddamar da shi ka'in da na'in wanda a lokacin to sai korafe-korafe suka biyo baya sai kiga sunan misali mutanen da suka fito daga yankin kasashen Ibo haka wanda ba shi ke cewa Inyamurai misali sai kiji mutum ga sunan shi can Onyeka Tukuwaye irin wa'innan sunayen sai kiji shi a Kano kamar misali a Kano ma sai a ce miki a Dala
to amma wai
irin wannan to wannan shine yasa muka tattauna da mutane wanda kuma za a ji dai bayani duka ci
mutane mu sun basu apply basu
nema ba
ne sosai bane
wasu sun nema wasu kuma suna kokan ai basu ma san ya ake yi ba wasu suna kokan cewa akwai shirin internet da
kuma hadda karin mutanen mu kaman gani suke yi ai abu ba zai yiwu ba irin kaman bata lokaci na zai yi
yana cikin tambayar da za mu ji ansar ta ai irin kai rabu da su da Allah kaza
ba wani gwamnati ce ai bayi za a yi
bayi za a yi wanda kuma irin wannan din abinda muka lura matasa suna kukan cewa yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo kasashen mu ko kuma in ce arewacin Najeriya musamman
koma baya
na rukun sakai na kashi irin wannan abubuwan suka fito a takaice dai shirin Empower din nan akwai kashin farko wanda zai fara da mutane kimanin 500,000 wanda suke sun yi graduate wato sun gama jami'a yawa sai kuma akwai wanda za a yi di kashi na biyu wanda shi kuma kamar 25,000 ne na waɗanda ba su yi karatu ba wanda ko kuma ba su gama karatu ba wanda kila sana'o'i ne za a koya musu to kan wannan dai shine kusan ince matashiyar abin da muka yi a wancan to amma daga baya in mun gama tattauna za a ji shin yaya ake yi wannan
gaskiya kam shirin dai inda dai suka faro shi dai ko inda ya tafi yanda ya kamata kam zai yi kyau dan an ce daga koya ma mutum sana'a ya fuka bashi kyauta ko
eh wai daga bashi TV za ka koya masa kama shi
to haka to yafi to Usman dai ya tattauna da Nasiru Sa'idu Adahama mai bawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara game da harkar matasan Najeriya da kuma ɗalibai.
Da farko mai sauraro zai so duk da yake mun taɓa hira da kai ya san da wa yake magana a halin yanzu.
Sunana Nasiru Sa'idu Adahama, babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a harkar matasa da ɗalibai.
Yawwa to muna magana akan wani shiri ne da Najeriya ta fara na Empower na samarwa matasa ayyukan yi wanda a makon da ya gabata mun yi magana a kai. Da farko mai zaka ce akan wannan kafin mu ji shin wani tanadi ne matasa za su samu a wannan shirin?
Assalamu alaikum. Hakika kamar yadda ka faɗa kuma kamar yadda shauran matasa da Najeriya suka ɗanyi ƙorafi akan shi wannan gudanar da shiri wajen tantance matasan wanda za su amfana. An san samu kurakurai kaɗan, amma kuma waɗansu mafi akasarin kurakuran da aka samu ba na gangaci ba ne. Farko an sami matsala daga wajen ita kanta na'urar. wajen tantance ainihin waɗanda za su amfana wajen shirin. Na farko shi shirin dama an kasa shi ne gida uku. Akwai ɓangaren wanda za su samu wannan tallafin ko taimako na ɓangaren lafiya da kuma aikin noma da kuma koyarwa. To, kamar jihohin da aka samu shiga gurbin waɗansu, an samu wannan ne matsala daga can daga na'ura. Za ka ga wata ƙaramar hukumar sai kuma wata jihar da sunayen waɗanda ba masu bane a ciki. To wannan za ka ga cewa ba 'yan jihar ba ne, magana ta gaskiya. Kuma ba wai an yi ba ne don a ce su ne a gurin. An samu kurakurai ne daga wajen tantancewa daga wajen na'ura, kuma yanzu haka akan gyara aiki. Abu na biyu kuma da aka lura da shi shine wajen tantancewar za ka ga mafi akasarin waɗanda suka samu damar shiga yanar gizo-gizo don su cike gurbin shiga ɗin. Akwai inda ake cewa a turanci ake cewa state of origin, wato jihar da kake, ko kuma inda ake cewa resident, ko inda kake a zaune. To kaga a nan hakika za a ɗan samu tangarɗa. Domin misali wanda yake ɗan jihar Kano, idan yana zaune a wata jihar ko a Lagos ko a Ogun, to maimakon kaje ka tambaye shi jihar da yake, ya ce shi ɗan jihar Kano ne, zai ce kaje a inda yake a zaune shi ɗan ko jihar Lagos, idan ya zo jihar Kano ko ya shiga jihar mai Borno, kaje zai cike a inda yake akwai kenan, inda yake a zaune. To kaje ba sunansa zai fito ne a kan ya tantance kansa a ɗan mazaunin jihar Borno ko jihar Kano, amma ba ɗan jihar Kano.
Kamar yanzu misali a ce, kamar kana, in na fahimce ka, kamar kana nufin in ka shiga sabon gari a Kano akwai Inyamurai, akwai Yarabawa misali.
Na'am,
sai su cika daga nan misali.
To kaga waɗannan, ai kaga abu, za ka ga wannan abokanan zamanmu ne suka zo don neman arziki jiha, amma ba ɗan jihar Kano ba ne mafi asalinsu, mafi akasarinsu. To idan a cikin kan ɗin akwai shirin da ake da shi wajen cikewa, za a ce ina ne kake a zaune, kaga za ka ce a jihar Kano kake.
Haka.
Maimakon a cike a saka ɗan jihar ina ne kai. To ta inda za a tantance za a samu matsala matuƙa da gaske, domin za ka iya shiga gurbin wata jihar da ba taka ba. To saboda haka sai aka zo da tsarin na farko, duk mutumin da ya cike ya shiga cikin tsarin wata jihar da ba taka ba, akwai na farko abin da ake cewa za a tantance wajen PVN, wannan lambar da ake da ita ta wanda bankuna suke amfani da ita. Wannan verification ɗin yanayi ne wanda zai nuna ɗan jiha ne kai, zai nuna ƙaramar hukumar ka, zai nuna mazaɓar ka, zai nuna shekarun ka, zai nuna duka cikin bayaninka. Matakin farko kenan. Sannan na biyu, an yi amfani da masu unguwanni da dakatai da masu gari a inda ake da su, da kuma duka masu faɗa a wannan jihar. Idan ka faɗo jihar da ba taka ba, to idan su wajen tantancewa aka zo aka ba ɗan jihar ba ne kai, to automatically za a cire ka daga wannan jihar a mai da kai taka jihar. Amma babu ɗan jihar da zai zo ya shiga wata jihar kuma ya amfana a cikin wannan jihar in ba tare da an tantance shi an tabbatar da ɗan jihar ba ne.
Wato dai a je sunan wani kamar Okechi ko kaza, amma gashi kuma a Dala ko a municipal ta Kano, wato an samu matsalar na'ura kamar yadda kace.
Idan ka binciki wannan, za ka ga ai ko jakaci ka tambaya ko mai unguwa ka tambaya, ya san ba ɗan garin ba ne, ko ya san ba ɗan ƙaramar hukuma ba ne, ko ya san ba ɗan jihar ba ne.
Haka.
To kaga babu yadda za a yi wannan mai wannan sunan kamar yadda ka fara misali ya shiga har ya amfana a wannan ƙaramar hukumar tunda ba ɗan ƙaramar hukuma ba ne.
Haka.
Dole an zo tantance shi, za a ware shi a maida shi inda yake mahallinsa.
To yanzu misali wannan shirin da yake ciki, tun a matsayinka na wanda yake mai ba shugaban kasa shawara ta musamman akan harkar matasa da kuma iliminsu, misali shin akwai rabe-raben da kuka yi wajen kamar misali harka da Federal Character Commission, misali wajen raba ayyuka, kun dan yi wani abu da su da zai shafi kila matasan ta ina za su fito, a'a ya za a yi a gane na Kano yawan su kaza ne, a'a na Maiduguri Borno kenan yawan su kaza ne da sauransu?
Dama an zo da an ce ai ba za a yi abin da ka ba. An zo da tsari wajen tantancewa, misali kaga iya adadin waɗanda za a ɗiba, adadin mutum 500,000 ne wanda za a sama musu wannan aiki. To dole a fitar da tsarin kamar da ka faɗa a fitar da karatawa, to tantance kowane ɓangare a bashi iya hakkinsa.
kowace jiha, kamar misali idan kake yadda kake ba da misali da jihar Kano. Jihar Kano tana da karamar ƙananan hukumomi 44, tana da mazaɓa 484. To dole ne wajibi ne a duba kowace wannan mazaɓa 484 a ga yadda za a raba mata kowace mazaɓa ya zama ta samu. Sannan ƙananan hukumomi da ake da su 44 sun samu. Sannan idan ka fito shiya misali, kowace shiya ta ƙasa da muke da su, shiyoyi da muke da su guda shida a Najeriya, dole an fitar da tsarin da kowace shiya ga abin da za ta samu. Sannan an fitar da tsarin da kowace jiha kuma ga abin da samu, yadda kowace ba a zalunce ta, wata za a bi ƙa'idar yadda ba jihar da za ta ƙorafin cewa ko an mata danniya ko an zo an mata babakere. A yi damun duk irin wannan tsari sai an duba yanayin kamar yadda gaba na fitar da karanta tsari ne wanda yake a bayyane abu. Shi ne na gaya maka ɗazu a kamar yadda na bayani. Na ce ai babu yadda za a yi a ce ɗan jihar misali jihar Kano ko jihar Borno an ware misali a ce jihar Kano tana da gurbi guda goma. Misali nake baka.
Na gani.
Gurbi guda goma. Sai wani ɗan jihar wanda ba ɗan Kano ba ya zo ya cige aka ga sunansa kuma a jihar Kano. To kaga ya shiga jihar, ya shiga gurbin jihar da ba tasa ba. Sannan jihar da yake ta asali kuma za ta zama ta samu gurbi biyu maimakon ɗaya.
Ta shiga can ta shiga nan.
Kowace ba tasa ba. Kaga ta shiga can ta shiga. Kaga an yi wa wata kenan ba bakere ko kuma an danne wata.
Wato kenan sai halayyar mu ta taka rawa wajen yin abin da ya dace kenan.
A matuƙa da gaske
kwarai. To misali zaka ga cewa yawanci in an yi irin wannan abubuwa zaka ga ƴan kudu sun fi mu samun wayewar kai akai nan da nan, kaga an sanar da su an waye. Akwai abin da kake a matsayin mukamin ka na ganin cewa matasan mu na arewa sun san wannan abun sosai? Misali kaga akwai mutanen ƙauye, akwai wanda ba ruwan shi da wata na'urar kwamfuta, yaya zai nemi wannan abun? A'a sai ya cika
kaza internet. A lokacin da shirin ya fito, mun tattauna da mai girma shugaban kasa da kuma shi mataimakin shugaban kasa wanda wannan alhakin yake karkashin office ɗinsa, da kuma ita babban mataimakiya da fifaro shugaban kasa shawara wato Maryam Gwez wanda ainihin ita kanta wannan shirin yake office ɗinta. Mun duba, mun ba da misalai, ni ma wajen na tashi mun duba yanayin tasirin da na'ura da kuma yanar gizo-gizo take da shi a jihohinmu, musamman a ɓangaren mu na arewa, a arewa kuma a ƙauyuka. Mun ba da misalai a wajen ma, mun ba da misalai kamar ka ɗauki kamar jihar Maiduguri, jihar Borno. Akwai ƙananan hukumomin da saboda matsalar da suka samu na harkar ta'addanci da makamantansu, ai ba ma maganar ma ita kanta wayar, ba ma maganar wai abin da za su shiga na'ura su yanar gizo-gizo ba. Wannan to za ka ce sai sun shiga sun nemi yanar gizo-gizo sun yi wacce ma wayar ma babu sabis da za su fita waya. To an fito da tsarin da za a zo a ba su irin wannan shirin ba sai sun yi amfani da na'urar gizo-gizo ba. Domin ba su da ita. Za a zo da tsarin da za a yi abu kamar abin da ake so a sakata. A tantance su wane ne ɗan ƙaramar hukuma ko ƴan mazaɓar, sannan a danka musu tsari wanda masu kula da abin wanda suka tsara kan abin da makamantansu sun amfana. Sannan kuma wajibi ne mu kanmu da muke da alhakin da muka fito daga wannan ɓangare na arewacin Najeriya, mu ga rawar da za mu taka wajen tallafawa su kansu matasan da wayar da su a kafafen labarai. Tunda alhamdulillahi rediyon nan kamar yadda ake sauraron shirin na a gidan Abu Sufa a Garka, kowa yana sauraron ta a gidan rediyo. Wannan ba su da irin
TV
ko na'ura. Za su ga mafi akasari dai ana da rediyo ta hannu wacce za a iya rikewa a saurara a sa masa batir aji. To wajibi ne mu ci gaba da fitowa mu gaya wa ƴan uwanmu matasa cewa a rika sauraron kafafen labarai da hanyoyi daban-daban. Wanda ya ji ya sanar da wani, ba zai yi a ce ko ina kana nan ba, kamar mu yanzu ba za a yi a ce ko ina muna nan ba, amma za mu iya amfani da hanyoyin da tafi kowace sauki. Kamar ni yanzu ka ga daga ƙarƙashin ofis ɗina, yawanci duka jihohin Najeriya gwamnoni suna da mataimaka na musamman a harkar matasa da ɗalibai. To wannan hanya ita ce mafi hanyar sauki da zan iya gaya musu da sanar da jihohinsu. Kowace jiha zan iya gaya mata in ce misali mataimaki na musamman a harkar matasa na Kano ko na Maiduguri ko na Ogun ko na Lagos, misali in ce ya sanar da ya a shirin gwamnatin tarayya akan kaza, ya sanar da gwamnatin sa ta jiha, dama ya riga ya sani, a fito da shiri. Sannan gwamnoni mun zauna mun tattauna da gwamnoni ta yadda su ma za su fito su ba da tasu gudunmawar wajen wayarwa da waɗanda za su amfana musamman matasa. wajen amfani wannan shiri. To abu ne wanda ba mutum sai bane, abinda ake cewa collective responsibility ne, wato kowa da kowa ne, ba mutum sai bane, ba mutum sai bane za a yi, domin in ka ce zaka bar shi sai akan abin, sai dai a riga nuna dan ya tsara, ana cewa wane ya yi kaza,
wane ya yi kaza,
saboda haka sai kowa ya yi. Raunin da muke da shi musamman a bangaren lokan mu kenan na namu na arewa, zaka ga akwai wannan raunin haka, amma ba za mu ɗauki wannan a dalili ba. Dole ne in an samu kuskure a baya, yanzu ba za mu ɗauki kuskuren baya zama hujja ko mu kafa hujja akan ko mai bin komai akai ba. Dole ne mu tashi dan tsammu mu ga yadda za mu taimaka mutanen mu, mu ga kuma an samu amfani akan haka.
A bayan gidajen rediyo da talabijin da internet da sauran, zaka ga akan ɗan yi irin ɗaya takarda haka, kila ga bayanin da Hausa kila shaɗara biyu uku, shirin yan fawa yayi kaza yayi kaza, ana kaza, inda ake nema shine kaza, ga na Turanci kila ga na Hausa, da za a bi kila ana rabawa a makarantu.
A wannan kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki akan shirin, an fitar da wannan gaskiya shirin, kuma da ofis dina ko da kuma da ofis dina na bada wannan, kun bada wannan gudunmuwar, sai yi wa kai ne abin gaba ɗaya, ba wai dan wani abu, duk mu taimaki juna ne, kuma mun yi wannan jallabin, sannan mun gaya wa kamar mu a jihohinmu na arewa, mun sa gwamnoninmu, mun nemi alfarmar gwamnoninmu da su yi wa mala'a har a masallacin juma'a, abin faɗa a gaya wa mutane a jinci inda ake da zaurika, sarakunan mu su shigo su gaya wa dakatun su gaya wa hakiman su a koshina a faɗin wannan bayanin na kan, ba zai yiwu a ce su zai rike bayani shi kaɗai don buƙatar kansa ba. To dole wani abin sai an fito an buɗe shi, tunda muna da wannan raunin, to mai amfani da wannan raunin ta inda za mu iya ƙarfafa abubuwa.
Kamar misali su matasa ɗin, kukan samu labarin cewa kai da Allah rabu da su, sai a kai siyasa ce, ya za ka ce musu?
To wannan ba za ka iya canza ra'ayin tunanin mutane akan wannan ba, domin muna samun wannan kusan kullum ma, kuma kusan kowane lokaci. Amma abin da muke gaya musu shi ne, idan aka zo aka ce maka, kamar yadda labari na magabata ne aka ce, idan ba za ka saurari maganar kawai ba, wata ran ta kwarai za ka zo ta wuce baka sani ba. To don haka kowane lokaci in aka ce ga abin alkhairi, to na farko ka sa kyakkyawan niyya akan wannan abu, sannan kai idan ka ga wannan abin ba zai amfane ka ba, lalubo wanda kake ganin zai amfane ka, zai amfane shi, ka ba shi ko ka gaya masa wannan abin shi yake samu muka samu ci baya, musamman a bangaren rukan. Wajibi ne duk abin da aka zo aka ce zai amfani al'umma, in kai kana ganin ba zai amfane ka ba, to kar ka Allah wade da abin, a'a sawa abin albarka, baka san gaba kai kuma wane ne zai ko'ana ka ba wannan albarka da shi. Sannan kuma duk lokacin da aka ce ga abu ya taso, babu yadda za a yi kai ka ce za ka rike abin don buƙatar kanka, abu ne na al'umma, ka gaya wa kowa, kowa ya ji, kuma ka ba da tallafin da kowa zai amfana. Don haka maganar wai ko mutane su ce a rabu da sha'ani na gwamnati, to ai da mun san duniya tunda ba wani mulki ake na wani abu ba, ai mulki ake na gwamnati, gwamnati kuma ka bawa Ubangiji ce. Don haka duk abin da mutum zai aka ce masa gwamnati ta ce kaza, ya kalli abin da ke kawo niyya, ya kalli kuma abin da idan ba tira, balle a zo a gaya maka a ce abin da za a amfana al'umma za ta amfana, ka ce kuma na siyasa ne, to ai mulkin siyasa ake, ko mulkin soja ake, an haka zo da abu ai ka karbe shi, wanda za su tina ta ka tirsa ta ka, ko kana so ko baka so, balle wannan za a zo a gaya maka ne ko ka yi ko kar ka bari. Don haka abin da za mu kira matasa shi ne, duk lokacin da irin wannan abubuwa suka taso na alheri, ya Allah jama'a su daure, wanda ya gaba zai amfane shi ba ya gaya wanda yake ganin zai amfane shi, wanda ma ba shi da ka'idojin da yake ganin, misali in an ce yanzu kaga wannan shirin da aka yi na masu tallafi na masu ilimi ne, misali wanda suke da karatu, akwai tallafukan da za su taso waɗanda ba su je makaranta ba, to yau idan naka wanda kake ganin ba a zo kanka ba, to nakan zai zo kansa, domin muna da shirye-shirye da dama, gwamnati ta shirya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari abubuwan da za a tallafa wa matasan nan, ko ba wai iya maza ba, har da mata, domin mutum ba za a riƙa cewa maza ba mata, akwai shiri da aka zo da shi da wanda suke da karatu, wanda suka samu ilimin zamani, da wanda ba su da shi, duka za a zo matsayin da kowa bi izinin lahira kowa zai amfana. Don haka a ci gaba da goyon baya, a ci gaba da haƙuri, haƙurin da ake ga cewa a yi ba wani haƙuri ba ne na gangan ko kuma na yaudara, haƙuri ne wanda zai haifar da alheri, haƙuri ne wanda aka yi a baya zai haifar da an ga nasara a zahiri. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana, ya faɗa ba su ɗaya ba, ba su biyu ba, sha'anin ci gaban matasa shi ne a gabansa, kuma duk ƙasar da take so ta ci gaba sai ta inganta matasa, sai ta inganta su wajen aikin yi, sai ta inganta iliminsu, sai ta inganta tarbiyyarsu, sai ta inganta su na magama su zama cikakkun mutane a cikin al'umma. Wannan shi ne tsari wanda shugaban Muhammadu Buhari ya sauri. Yanzu misali ko tituna da ake ganin ana yi ko kuma jihar Rikin akwai abubuwan da aka fara. Yanzu misali harkar jirgin safarin jirgin kasa, ai kaga ba shi ba ne ya yi, ba shi ba ne ya zo ya rinsa da gina ya kuma zuwa ya yi tsarin da an tsaya. Amma da ya ga an farfe amfani al'umma, aka saka kuɗin da zai karasa aikin kuma aka ci gaba da aikin. Yanzu da ɗan jam'iyyarsa da ɗan ba jam'iyyar sama da kowa na amfana.
To muna godiya sosai Malam Nasiru Saida da Ahmad da ka samu damar tattauna da mu mai tsawo haka a cikin shirin yau da gobe duk da cewa kana cikin halin safara.
To dai mallam godiya kare da ki Allah
ta mutunta. Amin.
To
masha Allah.
Ba kuma ka gajiya ba. Ba kuma mun canza ba. Ba wai ba ka iya ba. Malam Mirena ba. Ba canje ra'ayi ba. Gobar goyen baya ba. Kai ne ba wani ne ba. Kuma laifi kai ba ba mu koma opposition ba muna nan tare da baba ba wai mun ji shiru ba dan ba mu san matsalar ba ba wai zuga mu akai ba ba a hure mun kunne ba shaye shaye mu kai ba ba mu losing memory ba ba sai da ginka muke ba ba a dauke mu haya ba baba Buhari idan ka lura soyayyar da muke magana nan
Maryam fa ta shiga he kada kai kawai
ai mamma sai waka take tana rawa
to mun gode sosai Muktar Bindawa da wannan waka da ka bi wa da wannan hira da ita to masu sauraron mu kun dai ji yanda muka yi magana da shi wannan bawan Allah wato mai ba shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari shawara wato shi Nasiru Adahama kan matasa da kuma masu karatu da sauran su ko wance masu maganan jami'a da makamantan su yayi maganganu da dama ya nuna yanda su kansu matasan suke da rawar da za su taka wajen ganin shirin yayi nasara
sosai
yawa da yawan wannan sakankancewa ta mutu cewa ai kai ba na kowa kai rawa da wahala
sai kuma in ba su nema ba kuma aka zo ba su samu wasu ta surutai kuma
ai ta mita ba eh to wanda kuma duk wani abu da kake san to dole fa sai ka miƙe sai ka bishi sai ka same shi sannan wannan shirin na Empower dama abinda lokaci bai bari in yi magana da shi ba shine wanda na san tun daga shi nan a rubuce akan yanar gizon su yanda ake neman abin akwai wasu abubuwa guda hudu muhimmai da suka saka cewa kafin ka nema ya zama akwai shi a ranka na daya ka nuna interest wato ka nuna yadda zilla
da wato yawa
sha'awar zimmar cewa kana son wannan aikin sannan kuma ga inda zaka je domin me in ka je din za a gwada ka akai ka tsallake wannan gwajin da za a yi maka sannan abu na biyu sun yi maganan cewa ya zama kana da shirin ka ajiye duk wani jin daɗi naka ka fuskanci duk wahala aiki
ne mai da hankali
ka mai da hankali
ne matsalan matasa
yawa sai abu na uku kuma ka nuna cewa wannan abin da ake son a koya maka cewa kana da niyyar ka ciyar da shi gaba kai kanka da kanka to amma akwai maganan da dazu naji kina yi Maryam
ai na ce yake cewa ai wannan shirin Empower din yayi gaskiya inda suka tsara shi sai kuma dai zai kyau dai a samu yanda za a yi monitoring
wato sa ido
akan wannan wanda su suka kammala kai kaga kamar sha al Facebook live ɗinmu akwai Abbas Chaledi ya tambaya ce to yaya gwamnati zata wani tanadi ta samar ma matasan da bayan sun kammala wannan shirin me zata musu to ba wai an koya maka wannan sana'a ba to yaya kenan
wato ka a koya maka kuma sai a baka kila misali in na koya maka kafintanci sai kila in baka kila 2000 ko 5000 sai in ce to wannan zaka je ka sai ka tako ka sai gudunma ka sai kusa sai ka ci gaba da buga kujerar zaman ta mata kafin ta kai babba
kwarai da gaske
sannan kuma akwai wata magana da yayi maganan matasa wanda ba su yi karatu ba su ma kansu ana nan tafi da shirin yanda za a yi ba su sana'o'i bayan maganan masu digiri masu wani ne haka da
sauransu
to kusan duka je kan sai in ce
Allah ya sa mu wannan Usman kowace kofa akwai mukullin da ake bude ta kai mutane su ki baki dai ko suna jiran wannan
ko ka sa karfe ka balle kofar ba
a haka gaskiya komai sai a hakuri kuma da dagewa to masu saurara amin Masu sauraro kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To haka yake duka anan shirin na yau ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake karkatowa ko jiyo da akalar shirin don jin yau da gobe. Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaji da Safinatu Sada Sodengi.
Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai kuma injiniyan mu na yau wato Vasco Valaris Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku ta Facebook Live sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah tabbata mana da alkhairi mu zama lafiya wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike.